Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 21 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanin labarai.
Rokokin tsaron sararin samaniya na Rasha sun kakkaɓe wani jirgin sama maras matuki a Crimea, irinsa na biyu da ya auku a shirkutar jiragen ruwan ta na tekun Bahar Maliya a cikin makonni uku. Yar wani aminin shugaban Rasha Vladimir Putin ta mutu a jiya Asabar sa'ad da motar da take tukawa ta tarwatse a Rasha. Kasar Amurka ta shigo domin sayen kusan tan 150,000 na hatsin Ukraine a 'yan makonni masu zuwa domin ɗaukar su a matsayin tallafi zuwa ƙasashen da ke fama da yunwa.
Tokanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta ƙaryata zargin cewa wasu jami'anta sun haɗa baki da wasu masu son kashe tsohon kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara. To amma sun tuhumi wani mutum kuma ya ansa laifin wannan shiri.
Tsohon gwamna muka gidaje shi ne ne ja Aisu Dogara da wayansu mutane ya kama sunan wayansu mutane da sunan shi former speaker.
To ko me yasa ake ta samun karuwar hare-hare da ta'addancin kan teku a Najeriya duk wadda dimbin jiragen yakar miyagun kan ruwa da Najeriya ta samu kwanan baya?
Kakan yadda ruwan yake akwai fitira kai shine akwai lokacin da ruwan awa shida ya cika zuwa sai ta kuma ya koma kadan to yawanci ana amfani da abin da ake kira nan speed boat nan dan jirgin ruwan nan mu da bai da girma sosai su ne bi wannan gare su gombus gare su shi gombus ba kowane irin karamin ruwa yake iya bi ba.
Idan mun nufi birnin Enugu kuwa za a ji cewa an yi wani taron horar da 'yan sandan yankin kudu maso gabashin Najeriya game da aikin zaɓe. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsi Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo ta email. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Rokokin tsaron sararin samaniya na Rasha sun kakkaɓo wani jirgin sama maras matuki a Crimea a jiya Asabar, inji hukumomin kasar ta Rasha. Wannan ne irinsa na biyu da ya auku a shirkutar jiragen ruwan ta na tekun Bahar Maliya a cikin makonni uku. Oleg Krichkov, wani dogarin gwamnan Crimea, shi ma ya faɗa ba tare da cikakken bayani ba cewa hare-haren wasu ƙananan jiragen sama maras matuki sun tada rokokin tsaron sararin samaniya a yammacin Crimea. Rasha na ɗaukar Crimea a zaman yankinta, amma jami'an Ukraine ba su taɓa yin na'am da haɗewarta a shekara ta 2014 ba. Mikhail Razvozayev, gwamnan jihar Sevastopol, ya ce jirgin maras matuki da aka harbo ya faɗa kan rufin ginin shalkwatar jiragen ruwan Rasha, amma bai haifar da wata babbar ɓarna ko kuma raunata wani ba. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa Razvozayev ya wallafa wata sabuwar sanarwa ta Telegram a jiya Asabar da dare. Yana kira ga mazauna yankin da su daina ɗaukar hoton rokokin kakkaɓo jiragen sama na yankin da yadda suke aiki ana yaɗa su ga jama'a. Yar wani aminin shugaban Rasha Vladimir Putin ta mutu a jiya Asabar sa'ad da motar da take tukawa ƙirar Toyota Land Cruiser ta tarwatse a Rasha. Darya Dugi, wata 'yar jarida, ta rasa ranta ne a fashewar da ta auku a kusa da Moscow. Mahaifin Darya, Alexander Dugin, mai sharhi ne kan lamuran siyasar Rasha da ake bayyanawa a matsayin taskar tunanin Putin. Kafafen labarai sun ce ta yiwu an auna mahaifin na Darya ne mai tsananin kishin ƙasa. Mahaifin dai da 'yarsa duk suna goyon bayan mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. An kai ƙarshen harin mamaya kan wani otel a Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, a cewar wani jami'in gwamnati da ya nemi a saka ya sunansa kafin ba da sanarwa a hukumance. Ya ce babu harbe-harben bindiga, amma muna ƙoƙarin tabbatar da cewa mun tsabtace ɗaukacin yankin daga nakiyoyi da sauran ababen fashewa da yake yamma ta yi a nan. Ya ƙara da cewa za mu ba da cikakken bayani nan gaba kaɗan a yau idan muka kammala bincike da ƙiyasi. Ana sa ran gwamnati ta gudanar da taron manema labarai da safiyar yau Lahadi, a cewar kamfanin dillancin labarai na Faransa. A cewar wasu majiyoyin asibiti, adadin waɗanda suka mutu ya haura aƙalla 20, waɗanda suka jikkata kuma sun zarta 40. a harin na ranar Juma'a a hotel din Hayat, wanda aka sani ya fi karbar bakuncin jami'an gwamnati da dattawa da kuma al'ummomin kasashen waje.
To an jima kadan, Murtala zai saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda bayan da tsohon kakakin majalisar wakilan Najeriya Malam Yakubu Dogara ya rarraba wata takarda ta zargin cewa wasu jami'an 'yan sandan jihar Bauchi sun hada baki da wasu da ke shirin kashe shi. Rundunar 'yan sandan ta ce sam ba hannun jami'anta ciki, amma ta damke wani mutum da ya ansa cewa ya yi shirin sayan wasu bindigogi don aikata hakan bisa wani dalili. Ga dai Abdulrahman Muhammad da cikakken rahoton.
Takardan kokin mai dauke da rattaba hannun tsohon kakakin Yakubu Dogara da aka rabawa manema labarai a nan Bauchi ya yi zargin wasu 'yan sanda da ya bayyana sunansu da Spector Dakat Samuel da Inspector Awolu Muhammad sun haɗa baki da wani mai suna Barau Joel Amos mai lakanin sarkin yaki wajen kulla makircin neman raba shi da ransa. Cikin wasiƙan da ya rubuta tsohon kakakin majalisar wakilan ya ce ya tabbata cewa babban sufeto na ƙasar Najeriya Usman Baba Alkali na sani da wannan lamari tunda al'amari ne da ya shafi sata a rumbun adana makaman 'yan sanda a Bauchi, wanda jami'an da aka basu amanar tsare waɗannan kayayyaki, inda Barau Joel Amos ya nemi sayan su ko kuma ya kasance yana sayan bindigogi daga jami'an 'yan sanda. Musa Yakubu Dogara ya ce an sanar da shi cewa Barau Joel Amos ya amsa cewa dalilin da ya sa ya nemi sayan bindigogi shine ya kashe shi da wasu mutanen guda uku daga cikin mazabansa, ciki har da barista Bala Gambar, Reverend Marcus Musa shugaban Kan na Tafa Balewa da Emmanuel shugaban NL Tafa Balewa. A nasu ba'asin, rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta bakin kwamishinan 'yan sandan jihar Umar Mamman Sanda ya ce batun ba haka bane, kuma suna binciken al'amarin.
Babu gaskiya a cikin maganan ko kadan. Abin da ya faru shine mun samu bayani na sirri cewa dan ne akwai wani dan sandan mu yana so ya sai da bindiga, sai kaje muka nemo shi, dama an ba mu labari cewa har ya sa bindigogin a cikin motarsa. Sai muka je muka same shi, muka ce wai mai mota, ya ce shi ne mai mota. Muka yi sacin ɗin mota muka samu bindigogi. Wai baka bindiga? Ya ce ya ɗauko ni je sayar. Bindigogi ɗan sanda za ka sayar? To shi kenan. Muka kama shi muka fara bincike. A cikin bincike ya kama sunan wani ɗan uwansa wanda suke aiki a ɗaya gurda Amure. To daga nan sai muka tambaye su sai shi wanda muka fara kawo sai ba mu labari, ya ce dalle wani mutum ne ɗan can gefen Kafa Badewa shi ne yake so ya sai bindiga, shi yasa ya ɗauko masa bindiga. Wane ne shi? Sai muka je muka kama wancan, shi ma mun kama shi. Da muka kama shi, shi ma muka ce ya aka yi, ce gaskiya ne yana neman bindiga ne, saboda gaskiya wani abu alhajin ya same shi. Akwai tarzoma da ya tashi a can wajen Kafa Balewa Ɓogoro a kan lancin ɗin wato buk ɗin Baba Gonto last December. An kona masa gidaje da wayantu mutane a to an kona maka gidaje shi ne ne ja Aisu Dogara da wayantu mutane, ya kama sunan wayantu mutane da sunan shi former speaker. Yace to shi yasa yake neman bindiga zai kashe su. Sai muka ce to shi ma mun sa bincike a wancan layi. To muna mai bincike kwatsam kawai sai muka gan wasiƙa, ya rubuta wasiƙa. To har yana zargin cewa ba mu kira shi mun gaya masa ba, ba mu tabbatar da wannan mutumin ya yi wannan zargin, ba mu banda maganan da yake bakin wannan mutumin ba, ba mu saki samun wani tabbaci lallai cewa rayuwarsa ta shiga barazana ba, ko kuma wannan bindiga da aka sayan an yi ne saboda aka kashe shi ba. Wannan babu tabbaci a cikinsa.
Ya kai kara ne wajen shi babban sufetin 'yan sandan Najeriya akan wannan batu, ba ganin ya ɗau matakin da ya kamata ne don ya tabbatar da cewa dai barazanan da yake cewa dai yake ciki an bi diddigi an tabbatar.
Daidai ne maganan sa, ya kai kara wajen inspection of police, daidai ne. Amma ya faɗa cewa 'yan sanda ba su yi abin da ya kamata su faɗa ko kuma su gaya masa cewa lallai rayuwar ka tana cikin barazana. Ba mu tabbatar saboda zargi ne.
Ta bakin kwamishinan 'yan sandan jihar Bauchi kenan, Abdulrahman Muhammad, wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To gaida na musamman. Kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yajin sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Murtala da ci gaban labaran duniya.
Kasar Amurka ta shigo domin sayen kusan tan 150,000 na hatsin Ukraine a 'yan makonni masu zuwa. Domin daukar su a matsayin tallafin abinci zuwa tashoshin jiragen ruwa da a yanzu yaki bai saka musu shamaki ba, kamar yadda shugaban hukumar kula da abinci na duniya ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. David Beasley ya ce an tsara wuraren da za a kai hatsin, kuma ana ci gaba da tattaunawa. Amma kuma hatsin da aka tsara dauka, kamar yadda wata hukumar yaki da yunwa ta Majalisar Dinkin Duniya take tsarawa, ya ninka har sau 6 na yawan hatsin da jirgin ruwan Ukraine yake dauke da shi zuwa kasashen Afrika inda jama'a ke fuskantar matsalar karancin abinci. Beasley yana magana ne a ranar Juma'a daga arewacin Kenya, wadda ke fuskantar matsanancin fari wanda ke kara busar da yankin na Afrika. Ya zauna a karkashin wata bishiya tare da mutanen garin, waɗanda suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa rabonsu da su sami ruwan sama tun daga shekara ta 2019. Akalla mutane 32 suka rasa rayukansu a kudu maso gabashin Turkiyya a jiya Asabar, sa'ad da motoci suka afka kan masu ceto da ke kokarin kai dauki kan wani hatsari da ya faru a cewar hukumomi. Mutane 16 ciki har da ma'aikatan ceton gaggawa da 'yan jarida sun mutu sa'ad da wata motar safa ta yi hatsarin farko, in ji gwamnan yanki David Gul daga kudu maso gabashin Gaziantep. Wasu 20 kuma suka sami raunuka suna samun kulawar likitoci. Gul ya ce kimanin karfe 10:45 na safe motar fasinja ta sami hatsari a nan. Yana magana ne a wurin da hatsarin ya auku a Gaziantep.
To a gaida Murtala da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kwanan baya dai gwamnatin Najeriya ta yi ikirarin samun wasu jiragen zamani na yakar miyagun kan teku. To amma rahotanni na nuna cewa miyagun na kan teku ba su daddara ba, sai dai abin da ya gaba. Daga yankin Niger Delta ga Lamida Abakar da cikakken rahoton.
Yan fashin kan teku na ci gaba da cin karansu ba babbaka, a musamman kan ruwayen yankin Niger Delta mai arzikin mai. Halumomi da dama a yankin waɗanda ke tafiye-tafiye kan ruwa sun sha koka wannan matsala ta barayen teku kan ta'annatin da suke musu. Wasu lokutan ma sukan rasa rayukansu. To sai dai kuma wasu daga cikin barayen na kan teku ba su sha da daɗi ba a baya-bayan nan, yayin da suka yi wata arangama da jami'an tsaro na 'yan sanda, wato Police Marine, inda bayan sun hango barayin suna kokarin yi wa wasu matafiya na kan wani karamin jirgin ruwa fashi da makami. Suka yi amfani da wasu dabaru na tsaro suka bude musu wuta, kuma nan take barayin suka maida martani, inda daga ƙarshe 'yan sandan tsaro na shiyar jihar Bayelsa suka ci nasarar kubutar da wasu matafiya da dama da ke cikin jirgin ruwa da ke kan hanyar su ta zuwa Nambe da ke jihar ta Bayelsa. Kodayake dai 'yan fashin kan teku su ma sun ci nasarar tserewa, amma daga bisani rundunar 'yan sandan jihar ta Bayelsa ta ce ta samu nasarar kwato wani karamin jirgi da suke ciki. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Bayelsa SP Asman Buswad ya yi mini karin bayani kamar haka.
To daga ganin polisawan su 'yan fashin tekun suka buɗo musu wuta, sannan kuma polisawan sun iya sun gudu amma sun samu rauni sosai. Polisawan sun same su akwai wani passenger boat da mutane hudu a ciki. 'Yan fashin kan tekun suna so su kwakwace abubuwa ne a hannunsu, kuma za su iya su kidnapping wayansu saboda karban fansa.
Haka kuma akwai matakan tsaro da hukumomin Najeriya ke dauka game da tsaron kan ruwa da ma ƙasa, wanda jirage daga ciki da wajen Najeriya ke ta karakaina domin gudanar da harkokinsu na yau da kullum a cikin ruwayen Najeriya. To sai dai kuma mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Bayelsa SP Buswad ya ce akwai matukar kalubale kan ruwayen yankin na Niger Delta.
Kauyuka da yawa suna kan ruwa ne, sannan kuma zai wuya ya zamanta cewa polisawanmu suna nan a kowane kauye ko kowane kan ruwa suna patrol, amma za mu yi iya kokari mu ga cewa suna nan dai suna juyawa yanki-yanki.
Da haka kuma na tuntuɓi wani tsohon ɗan gwagwarmaya da ya aje makamansa a yankin Niger Delta wanda kuma ke da masaniya kan tsaron ruwayen yankin na Niger Delta mai suna Ima.
Sunana Ima, matsalar bashin nan da ake a teku ya zama babban matsala a sanar gaskiya. Tunda yanzu gaskiya mutane suna ma tsoron tafiya ta cikin ruwa, kuma akwai wurare da yawa a nan Niger Delta da in dai ba da ruwa ba gaskiya ba ka iya wuraren. Dau Navy na kokari, amma gaskiya matsalar shi ne ka san yadda ruwan yake, akwai abin da ake kira tide, shine akwai lokacin da ruwan awa shida-shida ya cika zuwa sai ya sauko kuma ya koma kaɗan. So yawanci ana amfani da abin da ake kira nan speed boat din nan, don jirgin ruwan nan mu da bai da girma sosai. Su Navy wannan gare su, gunboat gare su, shi gunboat ba kowane irin ƙaramin ruwa yake iya bi ba.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Owori, jihar Imo, Najeriya.
A gaida Lamido. To har yanzu muna kudancin Najeriya, inda aka yi wani taron koya ma jami'an 'yan sandan yankin kudu maso gabashin Najeriya yadda za su yi a babban zaben kasar da ke tafe. Alphonsus Okoro Igwe gare ka.
Rundunar 'yan sanda ta Najeriya ta gudanar da wani taron horar da jami'anta kan sabbin dabaru na tabbatar da tsaro a zabukan gama gari da za gudanar a fadin kasar a shekara mai gabatowa. Kimanin manya ma'aikata 100 daga jihohi 5 na yankin kudu maso gabas ne rundunar 'yan sandan ƙasar ta tattaro a horaswa ta wuni guda da ta shirya a Enugu, babban birnin jihar Enugu. Da yake jawabin buɗe taron, Mr. Mike Obuekwe da ya wakilci gwamnan jihar Mr. Ifani Ugwani ya jaddada buƙatar zurfafa tunani wajen samar da dabaru na zamani da za su taimaka gaya wajen kare al'umma a lokutan zaɓe. Yace muna ganin wannan horaswa matsayin albarka a gare mu a jihar Enugu, kuma muna kyautata zaton cewa da kasancewar ku za mu more wani yanayin lumana a shekarar 2023 kamar yadda muka mora a lokutan zaben da suka wuce. Muna sa ran cewa ƙarshen horaswar yanayin tsaro zai ingantu a jihar Enugu da ma yankin kudu maso gabas baki ɗaya fiye da yadda yake yanzu. Kwamishinan rundunar 'yan sanda ta jihar Enugu Malam Abubakar Lawal a hirarsa da manema labarai ya bayyana muhimmancin shirya irin wannan taron gabanin zabukan baɗi. Yace yayin da muna shiri don zaɓen shekarar 2023 muna buƙatar irin waɗannan shirye-shiryen don ƙara mana basirar gudanar da zaɓen yadda ya kamata. Ba za mu so wani ya ji wani tsoro ba, saboda kullum muna ƙara ƙoƙari ne na ganin an yi sahihin zaɓe a shekara mai zuwa. Daga bisani, mataimakin babban sufetun 'yan sanda mai kula da shiya ta tara Isaac Akimoyede ya yi kira ga al'ummar yankin kudu maso gabas da su kawar da duk wani tsoro su fito zaɓe, yayin da hukumomi na ci gaba da bunƙasa hanyoyin gudanar da zaɓukan baɗi lami lafiya. Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
A gaida Alphonsus, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, mi ada alkhairi karbi ada zamba.
Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da arzikin sake kasancewa tare cikin shirin matasa a duniyar gizo.
Dake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagorar shirin.
Madalla. To a wannan makon shirin zai mai da hankali ne kan fa'idoji da illolin da ke tattare da amfani da wayar salula ga yara matasa musamman masu ƙananan shekaru. Idan ana magana akan yanar gizo ko internet, kafa da masu ilimi ke baje kolin su a duk faɗin duniya ta kowanne fanni, za a iya cin karo da abubuwa wanda ba kowace ƙwaƙwalwa ke iya ɗauka ba, musamman ma ta ƙananan yara. To ko yaya rayuwar matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 ke amfani da wayar salula da ma yanar gizo? Mansur Sani, wakilin VOA a Maradi na Jamhuriyar Nijar, ya jiyo mana ra'ayoyin matasa.
Sunana Safiya, amma Tondi.
Safiya shekara kenan?
17.
Kina da salula?
Eh, ina da salula. A'a, Spark gare.
Spark gare?
Mm.
To wa sai miki?
Mamata.
To yaushe ne kika fara riƙe wa salula?
Tun ina sankiya.
To menene yasa kika matsa sai miki salula?
A'a, kawai dai na gani abokanai na ƴan class din mu da kowa suna riƙewa. Sai na matsa mamata, nace mata dan Allah ni ma a sai mun sai ko ta ba da kuɗi. Aka sawo mun sabuwa.
To ni da miji kai aiki da shi Facebook, YouTube, Instagram da sauransu.
A gaskiya lokacin da ina sankiyan ban san su ba. Je kawai na sai ni yanzu dai ne da nazo troisième inga. Na san wani in shiga in yi research, in shiga in rubuta wani mu ko in shiga in yi WhatsApp. Ina shiga TikTok ina gani abubuwan da su dace ba. In na gani sai in ji ba ni jin daɗi. Za ku gani yawanci matasa si ta wani ko aita wani raye-raye aita shiki dai ga dai yana aita bayyana shi gaskiya ba ni jin daɗi ya kana
Muhammad Sani
shekara kana
shekara ta 14
14 mame kana salula
eh ina da
ko yaushe ka sai salula
an sai mun
wata irin ce
iPhone 7
kai kamar ka karke salula iPhone ka san kudin ta da ma kuna ka sai
ma a ba haida mun kuna ka sai ta ba
tun yasa ka matsa aka sai ma salula
eh saboda abokaina class din mu duk kowa na da ana WhatsApp ana hakan ga ana magana hakan
da me kake yi cikin salula
WhatsApp kadai nake sai shi kawai sai Apple ɗin mu mun ba ta yan biyin kira an wani urgency haka wani matsala gida sai in kira su ce gashi da akai
ga wasu iyayen yara waɗanda suka bayyana mahangarsu game da amfani ko ma aka san hakan kan riƙe wayar salula ta zamani ga yara matasa masu ƙarancin shekaru.
Ni ne Suhaibu Sani, shi kallima Ibrahim na cikin gida da ke nan garin Maraɗi. Wannan al'amura yanzu da ke ga yara masu wannan shekaru. Saboda yanzu uwaye suna zaton cewa ma wai abokai suke ruguza ma yaɗiyansa tarbiyya. A'a ga abokai a bikiya nan waya hannu ita ce a bikiya ɗiyanku. Saboda kun bar su da wayoyi suna shiga. Ga wuraren da suna ganin batsalci da abubuwa ga sanan uwan da basu dace ba shi kana ganin cewa a kai ka killace danka yana cikin gida yana nan rike da wannan waya ta hannu ya gano abubuwa na ruguza tarbiyya waya hannu yaron ka lalle ba hannu dauka waya ba kai yaro ma dan shekara 14 zuwa 15 menene zai yi da waya na farko ma karatu in yana neman ilimi karatun shi ya lalace in wani aiki yake yi na hannu kaga babu aikin hannu in kasuwa yake yana danna waya kaga babu kasuwa kenan uwayen diya ya kamata su sa ido su sa komi su kula su lura mun ma tarbiya yaya mata tunda yanzu kaga ga ƴan mata nan tabarkalla ba su wala sai kaga yarinya bata taba saduwa da dan namiji ba amma ta san yadda ake ina ne tabbatar gano ya akai ta gano abinda kawai rishin amfanin ta ma ya yawa gare su saboda babu wani nasara ciki kai ko dan shekara 18 sai hankalin shi bai zo bai dake su
sunana madam Ramatu Bashir to ni dai a gani na wannan babban kuskure ne da uwaye suke tabkawa abar yaro yana shiga cikin yana gizo yana da illoli sosai tunda kin ga cikin wannan yana gizo kin babu wani katsalanda babu wani shamaki komi a bayyana ake sashi kenan yaron ka yana kallon komi za ta ga akwai gurbacewa tarbiya daga nan take fitowa sai yaro kana tarbiyar shi kaga yaro ya taso maka da wani hali wanda baka sani ba a cikin wannan yanar gizon suke samun shi ba wani koyan hadace-hadace da mutuwar zuciya ma a cikin wannan abin suke koyan shi tunda kana kallon wayansu hadace-hadace kana kallon yanda ake hudda jinin mutum kashe mutum sata da duk cikin wannan abu suke iya koyan baske suna gani ana yi sai su yi tsammanin su ma an suka yi aplike za a yi kenan babban kuskure ne uwaye yau su sakin ma yara kawai yana gizo ko wannan portable a ce kai abin da ka ga dama tunda zamani ya zo a tai da shi haka nan amma ba wani babban wayewa ba ne tunda in kuka lura cewa da ko banasari duk mai kallon tele duk mai kallon internet ya san cewa da banasari yana da wani tsarin shi wanda yake sawa ga yara masu shekaru wanda ba su kai ba 10 za ku gani ko a tele yana wanda bai kai shekara kaza ba ya kallon shi sai muka mance da wannan abu akwai abubuwan da yaro da bai kai shekaru ba kaza ba ya iya kallon shi
kusan matasa da ke amfani da wayar salula ta zamani hankalinsu kan karkata ne wurin kallon bidiyo hotuna wasanni da sauran abubuwa na nishadi Alhaji Laminu Gwanda dan jarida ne da ke aiki da Radio Saroniya Maradi. Kana ya shafe kusan shekaru 20 yana amfani da yanar gizo har izuwa yanzu. Ya kuma bayyana mahangarsa da ma sakonsa ga gwamnati wanda ita ce uwar kowa kan wannan batu.
Bangaren matasa sun fi mayar da hankali a yadda na lura da kamar kaso 70 zuwa 80 cikin 100 na bangaren abin da ya shafi nishadi. Kadan ne suke amfana da internet din ko in ce take da tasiri a gare su bangaren ilimi, domin kaga internet a yanzu duniya ce da kusan komai akwai ciki, littattafai da wasu manhajoji da mutum zai sauki ko kuma ya shiga ma kai tsaye samu ilimi ko kuma samun madarasa da garinsa ta hanyar waɗansu tsarurruka. To kadan ne daga ciki gaskiya suke amfani da irin wannan. Kira ga gwamnati, ya kamata gwamnati ta samar da hanya tartibiya wadda za ta samar da wani gudabi da za a rika samar da ilimi akai, tunda su iyaye mu kaga wasu daga ciki ba su san hanyoyin da za su bi samun domin an kar da ƴaƴansu yadda ya kamata su amfani wannan kafa ba. Wasu kuma irin iyaye na zamanin ire-iren mu, wani lokaci zaka abubuwa sun yawa, za ka cewa akwai karancin lokacin da har zaka nuna danka ko kuma ka fishi sau da kafa, tunda kai ma kila abubuwan da suke gaban ka suna da yawa da sauransu. Sannan kuma su matasan ya kamata san cewa internet fa ta wuce maganar nishadi kawai. Ka mori internet ta hanyar da zaka kyautata rayuwarka, gina makomarka zuwa a gaba, ba wai ta hanyar shirme da kuma baka lokaci da barnar kudi ka fasa ba.
Madalla kamar sauraro iya abin da ya sauka kenan cikin shirin na wannan lokaci. Sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, musamman abokin aiki na dake jihar Maradi na jamhuriyar Nijar, Mansur Sani da ya tattaro hirarrakin na yau, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi.
To gaida Shamsiya, bari a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Yau filin zai fara ne da sakon haɗin gwiwa daga kawo mai ruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga, masu cewa haba gwamnatin shugaba Buhari, gwamnatin da ta yi ikirarin ita gwamnatin talakawa ce, ta zo don ta ceto su daga cikin ƙangin matsi da suke ciki, sai gashi tana gasa musu aya a hannu. Gaskiya mun yi matuƙar mamaki. Daga ƙarshe muke addu'a Allah ya nuna mana bayan shugabancinka lafiya muna raye a duniya. Sai kuma saƙon Hamidu Kalalabuwa, jihar Difa, jamhuriyar Nijar, mai cewa salamu alaikum VOA Hausa, ina fata kuna lafiya. Ni dai har yanzu ina kira ga al'ummar ƙasar mu Nijar da Najeriya da su bar hanyoyin ruwa domin gudun ambaliyar ruwa tun kafin abin ya zo musu. To da fatan sun ji wannan kira nawa, amin suma amin. Sai kuma saƙon Malam Ango, malamin makaranta da Maimuna Sahabi Yawuri, masu cewa assalamu alaikum VOA Hausa, Allah muna roƙonka ka ƙara kawo mu ƙasar mu Najeriya da jihohinmu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma ƙaruwar arziki, amin. Shi ko baban gida IBB Giyawa cewa yake assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. A yau ina son ku bani dama domin in ƙara kira ga 'yan uwana matasan Najeriya da mu sani cewa wannan lokaci ne da ya kamata mu cire kuɗayen abin duniya. Muna jefa rayuwarmu cikin haɗari. Rungumar sana'a ita ce mafita gare mu.
To kafin mu ƙarƙare ga Murtala ya sake dawowa da labarai, amma a taƙaice.
Ibrahim, a takaice, rokokin tsaron sararin samaniya na Rasha sun kakkaɓe wani jirgin sama maras matuki a Crimea jiya Asabar, in ji hukumomin ƙasar ta Rasha. Wannan kuma shi ne irinsa na biyu da ya auku a shelkwatar jiragen ruwanta na tekun Bahar Maliya a cikin makonni uku. Oleg Ryshkov, wani dogarin gwamnan Crimea, shi ma ya faɗa ba tare da cikakken bayani ba cewa hare-haren wasu ƙananan jiragen sama maras matuki sun tada rokokin tsaron sararin samaniya a yammacin Crimea. Yar wani aminin shugaban Rasha Vladimir Putin ta mutu a jiya Asabar, sa'ad da motar da take tukawa kirar Toyota Land Cruiser ta tarwatse a Rasha. Darya Dugi, wata 'yar jarida, ta rasa ran nata ne a fashewar da ta auku a kusa da Moscow. Mahaifin Darya, Alexander Dugin, mai sharhi ne kan lamuran siyasar Rasha, amma kuma ana bayyana shi a matsayin taskar tunanin Putin. An kai ƙarshen harin mamaya kan wani otel a Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, a cewar wani jami'in gwamnati da ya nemi a sake sunansa kafin ya bada sanarwa a hukumance. Ya ce babu harbe-harben bindiga a halin yanzu, amma kuma suna ƙoƙarin tabbatar da cewa sun tsaftace ɗaukacin yankin daga nakiyoyi da sauran ababen fashewa. Ya ƙara da cewa za kuma a bada cikakken bayani nan gaba kaɗan a yau.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau gaba daya, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Murtala Faru Sanyin na da ya tani gabatar da shirin da Jumbe Hamza da shi kuma ya hada da kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa huta lafiya, wassalam.